This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu din ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. Idan ma zargin juya shugabannin Afirka kamar waina gaskiya ne, me yasa yammacin duniya ke hakan?
Banda karfin siyasa ko kuma karfin tattalin arziki wanda yasa yawanci kasashen nan suna neman taimako ne da agaji daga hannun kasashen yamma.
To yaya alfaharin da PDP ke yi cewa waɗanda take kama kafar su a APC ƴaƴanta ne?
IPDP ba ta da wani yaya na kurai ba. Ita ma ta gaji dan wani ne. An ka gaji dan wani to yana da gidan ubansa.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafi da shirin da rashin tayi, inda a yau zai ci gaba da duba yadda 'yan China ke babake ri'a a kasuwannin Najeriya tamkar babu hukuma. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Amurka ta ce ta bi sahun kiran da aka yi na cewa a kame shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir a kan tsohon laifin da ake tuhumarsa da aikatawa. Shugaban wanda yanzu haka yana cikin sahun shugabannin Afirka da ke halartar taron ƙungiyar tarayyar Afirka wanda ake yi a Johannesburg na Afirka ta Kudu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka ba ta cikin ɓangaren kotun na ƙasa da ƙasa, amma tana goyon bayan ƙoƙarin kame duk wani wanda ya aikata laifin yaƙi ko kuma laifin hasaran rayukan jama'a. A cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannun Kirby ɗin, yana cewa muna kira gwamnatin ƙasar Afirka ta Kudu da ta goya wa kotun ƙasa da ƙasa baya na ƙoƙarinta na ganin an yi wa waɗanda suka rasa rayukansu adalci sakamakon wannan aikin ashe da aka aikata musu a wannan ƙasar ta Sudan. Kotun ta ƙasa da ƙasa dai tana tuhumar al-Bashir ne da akan laifuka goma da suka hada da na yaƙi, tursasawa jama'a ta da aikewa da sojojin da suka mara wa 'yan tawaye baya domin murƙushe masu zanga-zanga a Darfur a shekarar 2003. Tun farko dai alkali a ƙasar Afirka ta Kudu ya ba da umarnin kar mahukuntan ƙasar ta Afirka ta Kudu su bar al-Bashir ya bar ƙasar. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
'Yan tawayen Kurdawa na ƙara matsawa a kusa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke hannun ƙungiyar ISIS da ke daura da bakin iyakar Turkiyya. Nasarar sake karɓe yankin wato Tal Abyad za ta haifar da babban cikas ga 'yan ƙungiyar ta ISIS domin ba za su samu damar gittawa da abinci da sauran abubuwan bukata ba. Yanzu haka dai dubban fararen hular Siriya sun gudu sun bar wannan yankin domin tsoron barkewar mummunan fada tsakanin Kurdawa da ƙungiyar ta ISIS. Haka kuma da yawan 'yan ƙasar ta Siriya ne suka samu damar shiga ƙasar Turkiyya bayan sojojin ƙasar ta Turkiyya da farko sun hana su shiga bayan sun bar su a nan har na wani tsawon lokaci a jiya Lahadi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sassan nan biyu masu fada da juna a ƙasar Yemen yanzu haka suna kan hanyarsu ta zuwa Geneva domin ɗarewa kan teburin sulhu da ka iya kawo ƙarshen faɗin da ke tsakaninsu da aka kwashe watanni ana yi. Tattaunawar wadda yau ne za a fara ta, Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta shirya shi, kuma na fatan ganin hakan ya kawo 'yan tawayen Houthi na Yemen da kuma jami'an gwamnatin shugaba Abdurrahman Mansur Hadi da ke gudun hijira. 'Yan Houthi dai sun fatattaki gwamnatin Abdurrahman Mansur Hadi ne da yake shugabanci abin da ya tilasta shi yin hijira zuwa birnin Riyadh, babban birnin ƙasar Saudi Arabia. Sai wasu da suka urbusa wa 'yan jarida labarin cewa harin saman da ƙasar Saudiya ke jagoranci a kan 'yan tawayen yana ci gaba a sassa daban-daban na lardin ƙasar.
sai dai kuma a waje daya dubban magoya bayan ƴan Houthi din sun yi gangamin zuwa Sana'a domin nuna kyamarsu ga abin da suka kira harbe karbe wannan birni.
Sojojin haɗin gwiwar da Amurka kewa jagora sun ce sun kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen ɗan ƙungiyar Al-Qa'idan nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar Libya, wanda ke da hannu dumu-dumu a wajen kai wa ma'adanar iskar gas hari a ƙasar Algeria a shekara ta 2013. Gwamnatin ta ƙasar Libya, wadda duniya ta amince da ita, ta ce harin da aka kai wa sansanin na 'yan Al-Qa'ida ya yi dalilin mutuwar Mukhtar Belmukhtar a ranar Asabar ɗin da ta gabata a gabashin ƙasar. Sai dai ma'aikatar tsaron Amurka ba ta ba da tabbacin mutuwar wannan ɗan talikin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Kanar Steve Warren bai ba da cikakken bayanin wannan harin ba, sai dai kawai ya tsaya ne kan cewa harin ya yi nasara matuƙa. Bai ce ga yadda harin ya faru ko kuma jiragen sama marasa matuƙa nawa ne suka yi amfani da su ba, ko kuma makamai masu linzami nawa ne suka cilla ba. A wani lokaci can baya, ma'aikatar ta tsaro ta yi alƙawarin ba da tukunci don kama shi. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, kotun duniya ta ICC ta ba da umarnin a tsare mata shugaban Sudan Umar al-Bashir a ƙasar Afirka ta Kudu, inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyar Afirka. Kan wannan ne wakilinmu na Kanan Dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin Profesa Kamilu Sani Fage, kwararre a diplomasiya da kimiyyar siyasa a Jami'ar Ado Bayero da ke Kanan, wanda ya ce
shi dai batun Al-Bashir da kuma dai shugabannin Afirka kuskure ɗaya suka yi tun daga farko, saboda sun sa hannu na yarjejeniya sun yadda da wannan kotun duniya wanda kasashen yamma su sun yi wayo ba su sa ba. Don haka shi yasa za ka ga kasashen yamma sun yi abubuwan da suka fi na Afirka. Misali, yanda Isra'ila take ciki, yanda Amerika ta yi a irin su Afghanistan, da kuma yanda su Faransa suka yi ga su an gani a Libya da sauran kasashe. Amma saboda ba su sa hannu ba a cikin wannan yarjejeniyar kotun, shi sa ba a kula su. Amma kotun ba gaban kanta take yi ba, Turawan yamma su ne suke ingiza wa'annan abubuwa. Ma'ana, suna da bambanci. Kasashen da suke so za su yi abin da suke so, ba a kula su ba. Amma kasashen da ba sa so sai ka ga sun tsaya a kansu. Don haka maganar Al-Bashir ba yau kaɗai take ba, an yi irin wannan tun daga farko, wanda har ta kai shi ma ya kai ga ba da kai bori ya hau, domin saboda irin matsamar da aka yi ne shi ya sa ma har ta kai ga ya yarda aka raba ƙasar Sudan gida biyu tsakanin kudancin Sudan da arewacin Sudan. Duk yana zaton wa'annan abubuwa da yake yi, Turawan yamma ɗin nan za su yafe mishi. Amma yanzu suna ganin ga dama ta samu a Afirka ta Kudu, shi yasa suka kai ƙara wani kotu, wanda wannan kotun ya ce zai duba ya ga yiwuwar kama shi Al-Bashir.
Ka ce kasashen yamma ne suke kamar ingiza ita wannan kotu, bayan kuma su ba mambobi ba ne, kamar da ka ce sun isa hannu a cikin watan yarjejeniya ta kafa watan kotu. To, me ruwansu da ita kotun kenan?
Wato, abin da yake faruwa shi ne, ai, saboda su ne jagorori a siyasar duniya, don haka duk abin da ya taso wa'anda suke ganin shi ba su da sha'awa a kan wannan, ko ba sa goyon wani shugaban ƙasa, shi ne za su yi masa irin wannan. Misali, ai, kwana-kwanan nan an fito an ce kaza, ai, kai lissafi Majalisar Ɗinkin Duniya, shugabanta ya fito ya lissafin ƙasashen da suke cin mutuncin zarafin yara, aka zo aka ce za a sa Isra'ila a ciki. Amma da Amerika da Isra'ila suka yi ruwan kansu, suka dage, suka yi, don haka ne ma aka cire Hamas domin a ba ɗan abin goyon baya, shi yasa aka cire Isra'ila. Amma kowa ya san irin abin da Isra'ila take yi. To, wannan kawai ganin suna da ƙarfi a siyasar duniya, shi yasa suke wannan. Sannan na biyu, banda ƙarfin siyasa akwai kuma ƙarfin tattalin arziki. wanda ya sa yawanci kasashen nan suna neman taimako ne da agaji daga hannun kasashen yamma. To wa'annan abubuwan da suke da shi ikon tattalin arziki da karfin siyasa da karfin soja shi sa ta bayan fili suke kokarin su ingiza shi wannan kotu ya zamanto karan farauta.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya.
Haka dai, kuma a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Gaida ƴan matan fim a daidai lokacin da ake tunanin jam'iyyar PDP wadda a yanzu ta zama ƴar adawa za ta yi aikin ta na adawar, wasu na zarginta da zawarci ko kuma kamun kafar wasu MAPC. To amma mataimakin kakakin jam'iyyar ta PDP na ƙasa, Barista Abdullahi Jalo, ya gaya wa wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina cewa
PDP tana kokarin ci gaba da bada haƙuri waɗanda suka samu matsala a cikinta saboda wancan dalilin yanzu babu shi, kuma mutane suna sha'awanta don ko waɗanda ake maganan ana zamarcin su nan dama ƴaƴan PDP ne suka yi fishi saboda wani dalili. To wannan dalilin ya kau a siyasar Najeriya. Kuma ina so in faɗa maka Hassan, mutanen da suka tabbatar suka ga amkirin su waɗannan na majalisar dattawa da kuma manya-manyan gidaje kafa duka suna nan da zuciyar PDP a cikinsu. In ka duba Hassan, gaba ɗaya a Northern Nigeria har Almakura inda ake cewa shi ne kan APC shi kaɗai a gwamnoni, wane ne ba ɗan PDP ba?
Ko a 'yan kwanakin nan ma sai da shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya faɗa, ya kuma nanata cewar shi da APC kam ya zo kenan. A nan sai Barista Abdullahi Jalo ya ce,
sani Hassan, akwai maganan siyasa, ai ba za a ce komai batun da shi zanin sassan ne kuma jam'iyyar APC yake wakilta. Bukola Saraki bai taɓa yin wata jam'iyya ba. Tambuwar ma da ya ce PDP ana ce masa yana APC, bai taɓa cewa zai bar PDP ba, yanzu ba yana gwamna APC ba, amma zuciyarsa ya canju ne daga ra'ayi da aqidar PDP.
A ɗaya ɓangaren kuma, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta mai da martani Barista Solomon Dalun, ɗaya ne daga cikin kusoshinta.
Waɗanda suka kafa su suka koma suka je adawa saboda rashin adalcin da aka yi musu, don haka wani maganan wai a ce wai ainihin wani dan PDP ne. Ai PDP ba ta da wani yaya na kurai ba, ita ma ta gaji dan wani ne. An ka gaji dan wani to yana da gidan ubansa, don haka waɗannan ma ba yayansu bane, yan adawa ne. Wannan wai yayan PDP ne, wazurdu ne. Wannan maganganu kawai na siyasa na mutane wanda sun saba da mulki, wato mutane sun saba da zuma a bakin su. Amma wani maganan kira wani wai dan PDP wannan ba magana bane. Waɗannan shugabanni na yan adawa kuma sun ci zabe a karkashin adawa, ba za su je ko ina ba, na imani.
To wai shin ta wace fuska masana kimiyyar siyasa ke ganin wannan al'amari ne. Buhari Bello Jega malamin siyasar ne a Jami'ar Abuja.
In ita jam'iyyar APC bata iya sa gidanta tare ba, lalle ba da jimawa ba zamu ga dawowan PDP da karfin ta kuwa, saboda har yanzu suna da kedan kasan kuma suna da mulki, suna da kuɗi, suna da mutane, suna da gwamnoni 14 da sauransu, so ba za a iya cewa PDP ta mutu gaba ɗaya ba. To amma tana kokarin mutuwa ne. To amma in ita jam'iyyar APC ya hada gidanta sosai ba, tayi kokarin nuna cewa abin da ya faru a majalisa ba daidai bane, kuma za ta hukunta waɗannan mutane, to tana iya tunzura su har su bar ita jam'iyyar.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan haka yake kuma a gaida Hassan. Yanzu kuma bari mu dan koma gefe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Da rashin tayi akan bar araha, jama'a barkamu da tashi saduwa a wannan filin. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki. Yau za mu kawo ƙarshen batun zagon ƙasa da 'yan China suke yi wa tattalin arzikin Najeriya. Alhaji Bashir Dan Baba na kantin Kware ya bayyana ra'ayin 'yan kasuwar dangane da yadda lamarin ya shafe su, ya kuma ba shugabannin ƙasar shawarwari akan abin da ya kamata a yi domin a shawo kan matsalar gafirar.
Ban sani ba ko kai akwai nau'in tufafin da ka karkata wajen a cinikayyarsu.
Muna cinikayya akan shadda da kuma ganila tarini ta gida.
Yanzu shekarar ka nawa kana wani harkar ta galila, wace gajiya aka ci wani hali kuma ake ciki a harkar cinikayyar galila?
Ganila mun kai shekara 15 ko 14 muna wannan harkar ta ganila, kuma tun ba mu gano wani abu har muka gano wani abu da muke haɗa chemical mu zana ta zana wani abu da ake ce mu shadu, da in aka yi ta ba ta yin shadu kawai ta malike wannan zanen shadu, muka samu chemical da yadda muke yi mu haɗa, masu rin suka kamo mu muka taimaka ake yin wannan ganila. To daga baya ta barbare ganila abin da aka sai ya faru, wannan ganila da muke yi ta gida sai mutanenmu na kasashen waje 'yan China suka saci fasahanmu.
To kafin mu kai ga magana safiya, tunda an je wani kadami da za a iya cewa ta karɓi auren jama'a kuma ana cinikayyata, ya cinikayyata ta kasance?
To ai cinikayyar ganila sai ta zama dukkan tunkwari, ba abin da ake siya irin ganila. Mutanen Chadi da Mali da Niger da Kamaru ba abin da suke siya, suka yi har Kwatano zuwa suke suna sayan ganila a nan Kano kuma a kan tunkwari, kuma rene mu na Najeriya na gida saboda ingancinsa da mun kai masa riga shi da mu kai.
Kamar kai yanzu a yini za a iya cewa kana cinikin nawa, tunda kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shuhura wajen sayar da cinikayyar wannan galila?
Gaskiya ne, ni ina ɗaya daga cikin wanda suka shuhura. To tsakanin yanzu Chadi da Kamaru lokacin da babu tashe-tashen hankula a rana na miliyan goma sha biyar iya ganila da wagan bari da muke renawa.
To tunda an ce an shiga wata takaddama kamar an samu wani yanayi da kamar ita wannan shadda da kuke rena da Kampala da sauransu ta yi ƙasa, me ya faru ne?
Abin da ya faru, shadda ta ganila da Kampala da wagan bari ta yi ƙasa, mutanenmu sun samu husawa su suna yin ganilan nan da wagan bari da Kampala, sai daga baya mutanenmu farare 'yan China suka zo suka yi kama kwaikwayonmu, suna bibiya ya ake muke ya ake muka yi, suka gano ake suka saci fasahanmu, suka je suke kawowa, kuma suke kawo suke sayewa farashin da mu ba za mu iya sayan kayan haka ba. Saboda me? Saboda shaddad da chemical ɗin rini da shaddad da magarini duk su 'yan China su suke kawowa muna sai a wajen. To shaddad da suke sa muna farashin idan munka saya munka sai magani, sai zan taso da za su kawo ta fi sauki kuma ba ta yi kwalitin tamu ba. Sai zamana 'yan Najeriya mutane wasu ba za su iya gane, kuma da an sata ruwa wankewa take yi ba ta kyon tamu ba, ta fi inganci ta fi kyau, sai su je su kawo. To lokacin tana sabo tana kyalli sai ga a daidai da tamu, da haka mu ba zai yi mu sai da ita daidai da farashin tasu ba, saboda tamu shadda ce fara muke doka mu tsoma ta a ruwa mu sa mata magani kuma ta aiki mai kyau kuma daga quality, dan haka tasu ba ta kai quality tamu ba.
To amma ya aka har suka zo suka yi wannan yunkuri na mamaye muku sana'a, duk da cewa tare kuke cinikayya nan da su, misali an ce suna kawo muku fararen shaddoji tare da sinadaran da kuke yin wannan rini, me yasa kake ganin ba su hakura da wannan abin da suke samu ba na sayan farar shadda da kuke da kayan sinadarai ba har suka kai ga yin wannan fasaha ta ku?
To wannan fasaha daga laifin gwamnati ne, kuma gwamnati ta ƙasa saboda ita shi kasuwanci irin wannan rini gado ne sama da shekara 200 ana yin rini a Kano, akwai Marina, akwai Koho Mata, akwai wurare da yawa inda sama da shekara 200 rini ake yi. To don haka dole ne akwai kasuwanci wanda dan kasa shike yi, gonitawa ne ma dan kasa. Akwai kasuwanci wanda ba dan kasa ba, bako shike, amma yanzu tazo ta baci da kasuwancin dan kasa da wanda ba na kasa ba, duk baki suna zo suna yi. Da haka dole abubuwa su lalace.
To amma wani zai ce ku da suke kawo kayayyakin nan are ne kuke saya, me zai hana a ce kuma kun dau wani mataki na kin sayan kayan nasu alabashi ba sai kun saya ba za su dinga kawo?
Amu ba sayan kayan su muke gani da ba, in ma ba a saya ba kwastomomi ma shaguna suke da ba, suna da shaguna, kowa ya sani. Mun yi magana shekara biyu ta wuce irin wannan sun zo sun bude kantuna nasu na kansu a kantin kwari, don haka za su kawo a kantunan su kasa su sayar da kansu.
Kenan Alhaji Bashir yana gaya min cewa kun dau matakin kin saya, daga baya sai suka bi wata hanyar kuma suka ma bude kantuna?
Mun dau matakin kin saya, daga baya suka bude, suka yi to hanya suka bude kantunan su, suke sa kai a kantunan su suna sayewa, suna sai mu bakin da ke sayan ganin na wajenmu PC 2000 2003 daga Chad daga Kamaru, sai suna kiran su suna sai musu wannan ganin, suna cewa da ita ta mu da bambanci.
Amma kai ka ce tana da bambanci, kuma din me mu'amala da wannan shadda ko Kampala ko Wagambari zai ga hakan din ne, me yasa tunda su bakin da sun saya suna ganin bambancin ba su dagun ka ba, me kake ganin ya hana su dawa wuraren?
Ka san kaso mu kaso 100 kaso 95 duk mutanen kauye ke zuwa suna sayan kayan nan, wasu idan ganila tana sabuwar ba za su iya ganewa ba, su ma sai su ci in sun zo kauyawa suke sayan ma su ma ba su gane bambancin su. Amma har yanzu duk mutanen da suka san cewa ganila mu da wagan burin ma suke ne, har yanzu ita suke saya kuma suna saya, sai dai cinikin mu yayi kasa akan da, saboda sun kayayyakin da suke sayan mana muna rena sun janyi da aka daina sayan ganila tasu ba, sai suka ci to su bari su yi wani abu shaddad da muke sayar tasu, sai suka janye ta
ita
fara da suke kawo mana kasuwa, sai suka janye suka daina kawo ta, sai suka turu ganilar su da yawa. Da haka dole tunda babu shaddar dole a je a sayi ganilar su.
Tunda kamar za a iya cewa wannan abin ya shafi cinikayyarku, da a baya kai mana magana a rana ɗaya kai kamar ka za ka iya cinikin miliyan 10 zuwa 15, yanzu nawa kake?
Yanzu 200,000 to 250,000 ake yi, saboda kasuwa ta riga ta lalace ko ya kuma ganilar cana.
Kenan baka sayan kai ta ganilar cana ɗin kenan? Baka sayar da ita?
Gaskiya ni ba na sayar da ganilar cana.
Me yasa baka?
To saboda ina adawa da wannan ganilar ta cana, saboda sun yi sun saci fasahar mu mutane akalla na sun samu da mutum 30,000 da wani abu. Idan ka je mutanen Kurna da mutanen Rijiyar Lemu, za ka iske cewa mata da maza sana'ar da suke kinin samu da mutum 30,000 da wani abu suna cin, suna samun amfani, suna aiki. Akwai masu digiri da nisani, har masu masters akwai wanda ke yin wannan aikin, mata da maza suna wannan aiki. Ya za mu yi muna rigima da su sun sa cewa samu suna yi, kuma je mu sai kansu mu kasa a kantunan mu?
Kun taba dole suna da shugabanci musamman a Kano din nan yan China nan da ake magana, kun taba tunkara su game da wannan batu?
Ba mu da haƙƙi mu tunkari shugabanci na 'yan China domin wannan abin, amma mun tunkari kungiyar kasuwa mai girma, ciyaman ɗin kungiyar kasuwa Alhaji Latti Kulkul ya ba mu haɗin kai 100%, kuma ya rubuta musu takarda, kuma ya tura musu, kuma mun je mun yi zanga-zanga, mun je wurin mai martaba sarkin Kano, kuma shi ma ya ce a shirye yake, insha Allah zai taimaka mana, za a ɗauki mataki akan wannan abin.
Yanzu a wani hali ake ciki kenan?
To yanzu a halin da ake ciki, mun bar mu shugabanni kamar mai girma mai martaba sarkin Kano tare da shugabanci na kungiyar kasuwa muna bibiya, mun bar musu komai, sun ce mu kwantar da hankalinmu, insha Allah a shirye suke, za su taimaka mana akan wannan abin.
Wani zai ce idan aka tambayi Alhaji Dan Baba, tunda shi mai ruwa na tsaki ne akan harkan nan, ku ta shafa kai tsaye, za a iya cewa idan aka ce ka kawo shawara ya za a samu mafita game da matsalan nan, me kake gani ya kamata a yi?
Ita matsala wannan ta rini da mutane mu baki 'yan China, ba rigima muke yi ba, ba ce mun ka a kore su ba, ba ce mun kai ba su da amfani ba. Amma abin da muka ce akwai ka'ida ta kasuwanci na ƙasa, akwai kasuwanci wanda aka bar ma ɗan ƙasa zai yi amfana, kamar irin wannan kasuwancin na manari ne, ɗan ƙasa ya kamata a bar ma, kuma shi ne ake, kuma fasaha suka sata suka yi ta ɗan ƙasa, to dole ne a bar ma ɗan ƙasa ya ci gaba da amfani. Akwai ka'ida ta baƙo, suna kawo kaya muna sai a wajensu, su ci gaba da kawo kaya muna sai a wajensu, muna goyon bayan su, muna tare su 100%. Amma zancen su zo su kikkira fasaha da muke yi, suna zuwa suna yi domin su rukusa da mu. To zuwa gaba mutane ya wuce a wucin banza zai kuma kullun gwamnatin nan, musamman wannan gwamnati sabon gwamnati mai albarka, ta dauki alƙawarin cewa duk shekara akwai adadin mutane da ce za ta samu aikin. To wannan aikin idan yayi ƙasa, to mutane za su ƙarin yawa kuma wanda za su samu aikin.
To jama'a, ita kuma muka kawo ƙarshen shirin. A madadin Alhaji Bashir Dan Baba da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki, ni Salu Garba ke muku fatan alheri.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar wasi a jihar Talato. Sunana Abdulrahman Amwasi, ra'ayina akan samanin da hukumomin 'yan sanda suka kai a jihar Oyo Najeriya ma wasu 'yan damfara kuɗaɗe jama'a har naira miliyoyi a hukunta duk mai sata ko damfara.
Assalamu alaikum, mai magana Hajiya Ogurgu Daro, sakreta a kasuwar Alaba ɗan Kajin. Mun saurari shirin da sashen Hausa bai mai girma shi ba sa Buhari Sani Asabe ɗaya. Babu shakka mun daɗin wannan shirin, sai dai hakika abin da Aliyu ya ce tambaye shi yawan yawace-yawace gaskiya ne, kuma ɗan ƙasa abin na damu.
Mai magana Alhaji Ali Kira sai da gashuwa jihar Yobe. Ni ina ganin cewa wannan kotu ta ICC, wato International Criminal Court, da take birnin Sheikh, wato kamar an kafa ta ne ma akan ta ci mutuncin shugabannin ƙasashen Afirka. In ba haka ba, za a shugaban ƙasa an gayyace shi ziyarar Afirka ta Kudu domin gudanar da taron ƙasashen Afirka, a ce an ba da sammacin kama shi kar ya koma ƙasarsa. Wannan ba aidai ba abin da aka yi wa shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir.
Assalamu alaikum BOE, mai magana Bashir Kwamfuta Madogulo, Kalgaman, Kano State, Nigeria. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi kira ga shugabanninmu na ƙasar Nigeria, cewar su yi wa Allah da Annabi 'yan kasuwar kantin kwari da suka sayo kaya aka rike da su da 'yan sanda da cewar a yi masu afuwa, saboda na farko dai waɗannan bayan Allah yawanci sun tattara kuɗaɗensu sun tura sun sayo kaya, kuma yanzu hukuma ta rike ta custom. Aiki dai na farko shi ne cewar mutanen nan kayan nan sun baro gobe har sun shigo cikin jihar Kano, ya ake ba a rike shi tun a can ba.
To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya, amma a takaice.
Tsohon gwamnan jihar Florida kuma ɗan tsohon shugaban ƙasa Kana, ƙanin shugaban ƙasa Amurka Jeb Bush, ya ce ya shirya tsaf domin fitowa takarar shugaban ƙasa Amurka. Yau Litinin nan ne kuma ya ce zai bayyana hakan a Miami, wanda wannan zai sa ya kasance mutum na 11 da ke cikin jerin 'yan takara a ƙarƙashin tuta jam'iyyar Republican. Jeb Bush dai ya tara maƙudan kuɗaɗe domin shiga wannan takarar, wanda da farko an yi zaton cewa shi ne zai kasance sahun gaba a cikin 'yan takarar ta jam'iyyar tasu ta Republican, amma sai dai masu bincike sun ce akwai maza a gabansa, domin akwai mutane irin su Senator nan na Florida Marco Rubio, wanda bai daɗe da shiga sahun 'yan takaran ba. Amurka ta ce ta bi sahun kiran da aka yi na cewa a kame shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir a kan tsohon laifukan da yaƙi da ake tuhumarsa da aikatawa. Shugaban, wanda yanzu haka yana cikin sahun shugabannin Afirka da ke halartar taron ƙungiyar tarayyar Afirka da ake a Johannesburg na Afirka ta Kudu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka ba ta cikin ɓangaren kotun ƙasa da ƙasa.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni da CD da ya bada umarni da kuma injiniyanmu Charles Host, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.